gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barka da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna
to jama'a kamar da yadda ku sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 14 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu magana ne akan gwagwarmayar da kungiyar Rafa ke yi na ganin ta shawo kan cin zarafin mata a cikin al'umma
ke Zara masu saurare muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu
daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku tsaya ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe
jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda ƙwararru kan halayyar dan adam da zamantakewa da shugabannin addinai da kuma masu rike da sarautu suka yi muhawara kan yadda za su hada ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da ƴan mata a tsakanin al'umma
Hajiya Sa'adatu Mahadi shugaban kungiyar Rafa ta ce makasudin shirya taron shine shigo da shugabannin addinai da na al'umma da kuma masu rike da masarautu cikin harkokin yaki da idar cin zarafin mata da ƴan mata dake daukar sabon salo a kowane lokaci a sassan Najeriya ta ce la'akari da kima da darajar waɗannan shugabannin a cikin al'umma babu shakka za su iya kawo sauyin da zai bada nasarar da ake bukata ga tattaunawar ta da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari
Hajiya Sa'aduna Saudatu Shehu Mahdi babbar sakatare da kungiyar kare haƙoƙin mata da sabbin musu adalci da aka sani da lakabin Rafa na farko dai abin da ya zaburar da mu shine mun yi shekara da shekaru muna kiran hankalin al'umma akan cewa wannan musiba ta cin zarafin mata gaskiya ce to yanzu an wuce mu mutum da yawa ya yadda cewa fa cin zarafi gaskiya ne tun ba ma da aka samu annobar covid kaga magana sai ta fito na biyu sai muka ce to tun da mun yi taraji mun koyarwa mun yi kwasa-kwasai mun yi horon ilimin tarurrukan horo na cewa a san abu ko an san shi sai ne shi ne muka ɗauko a longar cewa mu yi aiki da sarakuna da malamai su Allah ya ba su martaba martabar ko girman ƙasa ko kuma girman sani to su ɗauko wannan sani da wannan girman ƙasa su taimaka wurin a tsakanin al'ummarsu su shirya wasu shirye-shirye da kuma faɗakarwa yanzu kamar magana da nake maka insha Allah sarkin rashin ya kira wa ya ce aje a yi faɗakarwa akan wasu abubuwa na wannan cin zarafi to muna so su zama su ruwa da tsaki tunda su iyaye ne su magadan annabawa ne malamai su faɗi gaskiya Allah ya ce annabi ya ce to amma shi dan adam kullum abin da yake so sai an tafi
kai kamar Hajiya za ya ce ku da kuka shekara da shekaru kuna wannan raji kamar kun gaza kenan da haka kuke neman tallafin shugabannin addinai da na wakilan sarakun gargajiya
ai ne kiyara maka wani abu in dan buyewa bai ce mu ka san wannan ke ne na biyu kungiyoyin karin halkin ne hadima din mu nawa ne ana sani kuma wannan abin da ake nan Kano kawai a wata uku an samu case at police station documented 340 a wata uku yau ko da duk wata unguwa tana da NGO a akwai iyaka abin da zamu yi saboda haka ba in kace ni kasa kamar ka watsa mana kasa ita
ai kun yi raji an yi child right act sannan an zo an yi
an yi
kuma a lokacin da kuke ta cewa a yi waɗannan dokoki kuna ganin kamar abin da ake cewa legal framework ne babu kuma gashi yanzu an samu
kashi uku ne wanda bai da ƙarfi abu uku yake nema na farko amince an gadace shi na biyu amince cewa yana da haƙƙin a bi mishi kadu to idan a bi mishi kadu menene tsarin da za a bi dan a bi mishi kadu shine law din da muka nema sannan kuma na uku wane ne mai nemi mishi wannan kadu ta yaya zan a nemi mishi wannan kadu shine mu magana mu saboda haka dan mun ce a yi dokoki mu ma mun sani doka takarda ce shi sai muka kira malamai to ga dokoki ga sani ku kuma doki gudunmuwa za ku
ga galibi kukan saba wajen fahimta game da yadda za a yaƙi al'amuran nan wannan tarayya da ɗaya daga cikin kamar zauren da kuke so a samu daidaiton fahimta ta yadda za a tinkari wannan matsalar da ake magana ko ne
kai gaskiya haka yana ɗaya daga ciki tunda duk sanda ka tara mutane ko kuma duk sanda ka ɗauki wani maudu'i na rayuwa dole akwai bambanci dole akwai bambanci kuma muna ganin mu yanzu mun kai gaba da fahimtar mu ta kusa zama daidai ita malamai da ta iyayen kasa akan cewa abin ne sai an mishi taruruma sai an hada karfi da karfi
to yanzu ku za ku kuna so a yage shi kila a baya ta fuskar dokokin bature can ana magana shari'a musulunci nan kiristoci suna cewa ai ta hanyar bayan da ya kamata a yaka yanzu kenan kun hakura kowa ya bangaren nasa bangaren kenan misali
ai dama ita doka kasa ta constitution ce aka yi musulmi ya bi ta ko sai ya bi ta mu dai rajin da muke na farko shi wanda bai da karfi ya zamanto an yi wani tsari da sai kare shi shin na doka ne shin na aikatau ne aikatau wato ita hukuma ta aje wani abu wani tsari da zai taimaka mishi na biyu kuma kamar yadda ka gani a cikin ɗakin nan magana guda ce idan ka mare ni idan na mare ka zafin da zamu ci iri ɗaya ne wanda ke cin zarafi ba zai tuna ba wanda ke daɗe zai tuna ko musulma ce ko kirista ce daɗe kawai yake saboda haka wannan zama zai ƙara jawo hankalin mutane cewa wannan annoba ce ba ta da kala ba ta da suna iyaka sunanta annoba kuma dole a tattara a kashe mahaukacin kai
yanzu can da kun yi wannan kuna ganin kun cimma kenan ko kuma akwai mataki na gaba
akwai matakai yanzu a nan wurin wasu daga cikin malaman da shugabannin al'umma za su ba da labarin yaya suka yi abin a wurinsu saboda yanzu shekarar mu biyu muna aiki da su wannan kamar ƙarshe ne na cewa to mun gwada mun ga yayi akwai waɗanda yanzu a cikin fadarsu akwai ɗakuna akwai ofisi da suka buɗe inda mata za su yi su kuka mu kuma mun kafa wata farfajiya wadda ake cewa women for violence wato jajirtattun mata wanda ke tsaye suna jiran wanda aka zalunta ta so su taimaka mata saboda haka wannan wani gaba ne a gaba ba wai ya kare ba kuma ai annoba in bata kare ba aikin ka bai kare saboda haka wannan kawai wata gaba ce aka saka kuma fa ta zama gabar da zaka hanzarta al'amuran da muke nema na kiyayewa da kuma rage wannan matsalar da muke
tsarani kuma ku ne ke kira wannan kiran ku ne sannan ku na wani nakan mako wani ba shi rabo da masara kiyar bakin ciki yan sayarin da dabarana abin na gaske ne sirrin na boye ne magani na buga ne fage na kokawa har kai gidan biki mata ku kuke zuwa karfi ka ce na ce kun yi yau ce.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. A lokacin sa Reverend Estefano Kwanti, ɗaya daga cikin masu wa'azin Kirista a Najeriya yace, "Cin zarafin mata da ƴan mata babban zunubi ne a addinin Kirista, kuma duk wanda bai kiyaye da haka ba, babu shakka zai fuskanci matsala a lahira." Ga ƙarin bayani da yayi wa Mahmud.
Yawa pastor cikakken suna.
Suna na Reverend Estefano Kwanti.
Gashi Rafa da masu Islamic Civilization Center na UK sun kara wani taro. Magana ake akan zancen ƴancin mata da yara ƙanana da kuma sauran haƙoƙin mana bil'adama. Ku yanzu an kaku ne don ku fayyace watakila matsayin addini domin lokaci ana ba da fassarori waɗanda suka saba da abin da scripture suka zo da shi na addini a kan wasu batutuwa da suka shafi zamantakewar mutane. A waɗannan abubuwa da ake ta magana an daɗe ana ta magana, mene ne matsayar Kiristanci ne a kan irin wannan sha'ani? Misali,
matsayin addinin Krista game da cin yanci na mata da budurwai ita ce ba kyau, wannan ma zunubi ne a wajen Ubangiji. Tun daga farkon halittar ɗan Adam, Allah da kanshi ya halicci mace ya ba namiji domin ya kare ta, domin mace ta zama mai taimako ga namiji. Abinda yake zama da taimako ga mutum ai ba zai wulakanta shi ba, ya kamata ya adana shi ya kyautata zaman. To ka gani, in mutum ko namiji ya wulakanta mace, yana cin mutuncin Ubangiji ne Allah kanshi. Don haka akan wannan tun daga farko ba kyau, zunubi ne ga Allah in mun ci mutuncin matan aure da budurwai.
To amma za ka ga kullum ana zuwa majami'a coci, kullum yawan coci taruwa yake yi, kuma yawan ku da kuke faɗakarwa kuke korowa taruwa yake yi, yawan mutanen da suke zuwa su halarta da Lahadi ko kuma sabis na yamma da ake osura ne ku taruwa yake yi. Amma wannan matsala tana ci gaba da wurzuwa a tsakanin al'umma. Ku ne kuka gaza fahimtar da mabiya ko kuma mabiyan ne ba sa fahimta?
A cikin waɗannan abubuwa da suke faruwa akwai abubuwa guda uku. Na ɗaya, laifi ya shiga duniya lokacin da Adamu da Hawa sun faɗi cikin zunubi. Sai mun zama muna cikin mutuntaka, ko ka koyar da mutum ko yaya, domin mutuntaka ɗin muna da kafa. Na ɗaya kenan. Na biyu, son zaman mutum da iyawan shi, domin akwai yancin mutum da Ubangiji ya ba mutum. Abinda ka gan dama ka yi ka yi, amma akwai ranar tashin kiyama. Ka gan wannan ɗan Adam yana da shi, ko ɗan kama da ka haifa ka yi mishi magana in baya so ya kai wani zai yi banza da shi. Waɗannan abubuwa suna nan. Na uku, a yanayin da mun samu kanmu a duniya da culture, ban gane yadda zai kira shi, al'adu kala-kala iri-iri sun zo sun mamaye duniya ɗin. Ana ta ɗauka can a ɗauka can a ɗauka nan a ɗauka can. Kai ma pastor kana nan kana wa'azi, wani a can zai ce maka ai ba haka yake ba, domin ka ga komai dai kama duniya ya gaza, ko yana so ya yi abinda ya gan dama.
Dama baka ganin batun ƴancin nan da ake ta kwarmato cewa ya kamata a baiwa mata ƴanci jawaye da wata ke kasashen yamma da ma wasu nahiyoyi na duniya, ya kamar ya taka rawa wajen wannan gurɓacewa da kuma
yana ɗaya daga cikin da na ce al'adun duniya sun zo sun mamaye. Amma akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan yankin mata da muke magana a kai yanzu. Ka gani yancin mata yadda Western world suke maganan shi ba daya bane da abin da muke magana yankin mata a wannan a wannan da muke magana yankin mata shine darajar mace daidai yadda Allah ya sa amma gwamnati na kudu din nan su suna so wani dayantaka kamar ma ba aure ne kuma abin da su suke nufi daban ne da abin da rafa take yi abin da rafa take yi shine menene daidai yancin mace domin a yi zaman lafiya domin mu san darajar mace ba wai ana so a sa mace ta zama kai a cikin aure bane
ko ce daidai da namiji
ana so mu mazaje mu san da cewa mata ma mutane ne suna da nama suna da jini za su iya tunani za su iya kawo mana cin gaba za su iya yi abubuwa da mu dukkan gidajen mu za su zama a cikin wani irin hali na jin dadi
kana maganar watakila kasashen yamma tunanin kasashen yamma ya sha bamban da namu dangane da maganar yancin mata dinnan ta kare su amma ana samun rahotanni hatta a cikin majami'u ana samun wasu limaman majami'u suna yi abin da ya shafi aikata wannan laifi na maganar ko kuma ana zargin su da aikata laifin wannan zance na cin zarafin mata da ma wato mata
wannan tabbas ne akwai limamu da suke yin wannan akwai pastoci da suke yin wannan in ka ga haka to ya zama mutuntaka zunubi da ke cikin mutum to wani lokaci yakan sha ƙarfi sai ka gani ya sha ƙarfin mutum waɗansu ma suna so su bari amma sun rasa
to amma idan a irin wannan yanayi ku me kuke yi ga irin waɗanda wato suke aikata irin wannan abu domin ana ganin kamar suna ɓata sunan wuraren ibada
wannan daidai ne ka gani a wannan lokaci yadda ne nake pastor na sami mutane da na yi musu gargadi akan wannan so akwai mutane kashi uku akwai waɗansu laifin ya kama su to sai dai da addu'a da azumi a kwace su daga wannan halin shaitan da ya kama su akwai waɗansu sun gan mutane ne a cikin society suna yi sai sun bito irin waɗannan ka bi su za ka dinga jawo su ka fitar da su da addu'o'i da binciken littafi mai tsarki da waɗansu ababe a kwace su da abokane da suna yi irin wannan hali sai dinga kwace su ka iya yi to akwai na uku din shine muna magana akwai waɗanda ma ba su sani ba ne to saka gan suna yi don rashin sani
a suna limaman coci amma kuma ba su sani ba
ga shi
wani hakili ne bai wadace
yawwa ka san ba kowa ba ne kana gani a cikin kristiya da kana magana wai yana da wayewa waɗansu suna zuwa coci amma suna zuwa masallaci amma suna jin mutane ne to irin waɗannan in ka sami daya da daya da su sai ka bi ka gane da cewa waɗannan ba su da su biya ne ba ne sosai to sai ka ga irin waɗannan ana so a yi musu binciken littafi mai sauƙi daya da daya domin su gane mun sha haɗuwa da irin waɗannan in su ba sun gane sai ka gan to akwai waɗansu ɗin da na ce suna nan ne taurin kai akwai wani wannan shekara sai da na fidda mata a gidanta na kai ta iyayen gidan matan na ce ki zauna nan ta zauna wajen wata uku sai da namiji ne ya shiga hankalin shi tukuna ya dawo ta wannan din rashin ji ne yanzu yadda nake magana muna nan muna ta yi da ishi amma yana dawo hankalin shi yana dawo hankalin shi
wani ya mace
Madalla ma masu saurare ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin sauran masu ruwa da tsaki da Mahmud ya tattauna da akan wannan batu.
Sannan gabanin watan Oktoba da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a watsayin watan wayar da kai akan cutar sankarar mama. Zami ɗan sauye-sauye ga shirye-shiryen namu domin dada mayar da hankali kan al'amuran da suka shafi mata.
Zuwa 27 ga watan Satumba za mu fara tattaunawa akan al'amuran mata zalla a kowace ranar Talata, sai kuma ranar Laraba za mu magana akan ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari.
A dan haka muna kira ga ƴan uwanmu mata su rika kira domin wannan shiri na ku ne.
Ki sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Ummu Kusum Muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu mai daddawa. To me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni suka yi, amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki. Dan yanzu ko miyan kuka farkubewa wata sai ta ce miki ita ba ta sa daddawa ba. To wani mu ji sirrin daddawa kuma da mi farfesu mai malama Ummu za ta zo mana da shi a wannan zauri na malama. Barka da zuwa.
Barkar mu da jiya bintam.
Malama Ummu kin ce farfesu za mu yi kuma na daddawa.
Kuma mai daddawa. Daddawan mata ba su. To an fi ce mata haka.
Eh wannan me dai wanda tafi warin ma ke bakan nan.
Wannan bakan za ki ganta kamar tsaki-tsaki.
Haka.
To da ita za mu yi amfani yau insha Allah.
To malama Ummu shigo mana cikin kitchen.
To. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Da farko dai za mu yi wannan farfesu. Shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi, duk wanda Allah ya hore maka, kuma naman ma kowanne iri, ko na rago ko sa ko kai kuma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko kifi
musamman ko zuru.
Yawwa musamman mu zuru, kin ga akai wannan farfesu na maciji ai ba ganin daɗi yake yi ba. Kai ka tsinawa mun ba ku a baya fa.
Ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko?
To kila suna tsoron shi ne, ba sa iya amfani da shi. To da farko ki sami ko naman ki ko kifinki, sai ki sami kayan miyan ki, bayan kayan miya ki sami sinadarin ɗanɗano, bayan sinadarin ɗanɗano gishiri, sai kayan ƙanshi. Duk wanda kike da bukata citta, kanumfari, tafarnuwa, duk wanda kike da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi, sai kuma ki tanaji man kaɗan ki. To in baki da man kaɗan ke samun man gyaɗa ki amfani da shi. Da farko za mu bawan fara sarrafa daddawan. Daddawan batsan ki ba inda ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba. Za ki sa daddawan batsan ki a cikin turmi da citta, sai ki dake su su luƙui su yi gari, sai ki koma sai ki kwashi, in kika kwashi sai ki zuba shi a cikin roba haka, in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa. Kamar yadda yake dama gyaɗa in za ki yi kunun gyaɗa, to haka shi ma za ki yi.
Wato sai an narkar da shi.
Yawwa sai an narkar da shi kaya.
Sai
zama kaman ƙullu. To sai ki koma inda suke tace gyaɗa su ci. Za ki dinga tace shi.
Wato ki samu rariya kike nan sai ki tace.
Rariya shi kuma ba ki samu rariya ba. Idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko za ki ga ruwan ya canza kala.
To.
Zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka. Kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka. Haka za ki ga ruwan ya koma. To sai ki tace shi.
Ma'ana idan har ba kama da rariya.
Yawwa.
Sai kai a hankali ka hore dan kwanta ka
san. Yawwa. Sai ki tsiyaye wannan ruwa. Idan ki tsiyaye wannan ruwa, shi asalin tsakin za ki ganshi baki.
Yana can kasa.
Yana can kasa. Za ki ganshi baki. To idan ma madaran da dawan bai gama fita ba, za ki kara mishi ruwa. In ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bar shi dan kwanta, sai ki tace. Ka ki ga asalin tsakin ya koma baki. To sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi. Shi wannan ruwan madaran na daddawan batso shi za ki zuba a tukunya. In ta zuba shi a tukunya idan ruwan
farin
girkin ki ne, sai ta zuba a tukunya. In ta zuba shi a tukunya sai ta dora shi dan tafarfasa. Ni dan ta farfasa sai ta zo ta zuba kayan miya. Kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba, za a zuba shi haka akan wannan ruwan.
To me da menene a cikin kayan miya?
Kayan miya mun ce tattasai, albasa, tarugu, mama bukatar tumatir. Za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da doon batsa da ya ta farfasu. Za ki ji ma ya ga ganshi saboda kin sa mishi citta. To kuma a cikin jikin ake sa tafarnuwa. Sai ki zuba shi, kika zuba shi sai ki dauko ruwa. sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da homo sosai kin san yake daidai bukatar da ruwan farfesin ki to bayan ya ta farfasa sai ka dauko abin da kake da bukata nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kina in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi na da karfi ba ki zuba ruwa ka daidai da ruwanka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin dandanan ki kin sa gishirin ki kin saka duk wani spice da kike da bukata kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna sai ki sauke abinki to kin ga ina mun maciji ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiko
to
ba sai kin yi amfani da mai ba
wato shi mai kone da shi
shi mai kone da shi kin ga wasu kifi ma ba su cika samu shi mai ba aka samu kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatar jeman naman ka ba mai maiko bane sai ka so dama ka soye wannan man kadi sai ka tsiyaye man kadan ka a ciki to wannan shine farfesu mai daddawan batsu sannan hajjiya binta wannan farfesu mai dawo batsu ko ba wai dadi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinki ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi mawa duk wata mai wannan lalura mu je a can kuma cikin ikon Allah yake da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman har ta ga ruwan nono ya gyaru
to da fatan mai sauraro zai kwada ya ga yanda ake wannan farfesu mai daddawa da kuma amfanin da yake da shi to amma malama cikin wannan farfesun baka iya dan yin ganganye misali ka dan wasa a ciki
zaka iya sawa
abinda za a yi kai
wani abinda za a yi kai yake so amma in dai zaka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono a to ba za ka sa wannan ganye ba na manta ba ga yawa mai sauraro ba in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono za ka sa mishi albasa sosai ka jijjiga mishi albasa ka suba mishi sosai albasa ka ci sosai a ciki
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55
kuma dalla ga kiran farko nan daga jihar Naija
assalamu alaikum wa rahmatullah
Alaikum assalam.
Ibrahim ne wancin hula a garin Legode a Kimba.
Ke wala Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya mu yi korafi ne wanda yake muke ga muku a kowane lokaci kuma ina ganin kaman ba ku sauraron mu game da lokacin da kuke ba mu na kira.
Ke wala Ibrahim ai wani lokaci in mun ba da wadataccen lokaci sai ka ga ba a kira sosai. To shi yasa wani lokaci mukan dan takaita. To da alama dai waya Malam Ibrahim ya goce amma dai ga wani kira nan daga jihar daga birnin tarayya Abuja
Assalamu alaikum barkanku da aiki
Alaikum assalam barka da warhaka
Yawwa sunana Ashiru yana kiran ku daga Galadima kasani da Gaska ina muku fata alheri
Ashiru muna jin ka
Eh lalle mun ji maudu'i kuma gaskiya maudu'i yayi kyau cin zarafin mata da kananan yara gaskiya ba karamin matsala bace a fatan dai Allah ya kawo mu tsogen abun Allah ya sa kuma mu ji tsoron Allah mu gyara
amin mun gode kwarai da gaske
ma kana kira kuma da Allah ku rika ba mu lokaci kamar yadda Murtala ya magana da Allah a rika ba mu isasshen lokaci da Allah ko minti 15 ko 20 da Allah
mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan maudu'in za mu ba ku wadataccen lokacin Allah ya kai mu sai ku ƙara kira kuma saurare da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin mu a yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma injiniyan mu na yau ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya